الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wannan jinewo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 4 ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 16 ga watan 11 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
malam banda ce abin ta zama mata abin sabo sabawa ba sani ba da cewa a ce kaman gode yau sinzinin in ta aiku zini tana sai a ran aikuwan kuma ba ta sani ba sai da wazi ya cin mata dogon lokaci da cewa ai ana tana ibada to yanzu malam ta sani ta ci yaya ne ibadar na ta wannan da san dogon shi
to kamar ban gane ba abin da kake ni
kamar mace ce ta aiku rana ta da ran da ta aiku zini ta saya kuma ba ta ibada sai ranan ta
wani misali mace ce ce ta aiku ita iya tunaninta mai aikuwa sai ta kwana 40 sannan take yin sallah ko da jini ya yanke kafin kwana 40 ke akan rashin sani sardoli suka wuce ta sannan wa'azi ya cin mata iya abin da za a yi sai a kori gaba waɗannan salloli da suka wuce ba maganar ramu saboda ta bar su ne akan rashin sanin cewa wajibi ne a kanta don shi wato ita aihuwa ko da mace ba ta gaba jini ko da jini bai zo ba idan mace ta aihu to ya zama wajibi a kanta ta yi wanka ta ci gaba da ibada in ko jini ya zo kenan a sababin aihuwa to dole za ta daina sallah da azumi da sauransu sai an kai lokacin da jinin ya tsaya kenan ko a ran da mace ta aihu jinin ya tsaya dole za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada ba maganar cewa sai ta ciki kwana 40 wannan idan jini bai tsaya ba ne to za ta daina ibada da sauran duk abubuwan da basu dace ba har akai kwana 40 ran da aka cike kwana 40 idan jinin bai tsaya ba to wannan ba jini bane ba ne biki jini ne na rashin lafiya baya hana sallah da sauran ayyuka na ibada na'am
malamin mu jiya zuwa masallaci ba sallah a zuwa sai wani shi mu zai bi samu masalla sai da ga fara sai ga ya kamata yi mishi saraka to har ya yi raka abi to in ya tashi bi shi in ya sallam sai tashi zai tuko kuma kai yana sallar da shi na filas
to ban gane ba yanda kake ni
kawai mutum yana cikin masallaci ba sallah a zuwa sai ya sallah sai wani shigo da ne ya sallah a zuwa bai samu ba to sai da yarka abu sai ga kamata ya tashi
ka tashi ka bi shi kamar kaka yana sallar shi kai da ka riga kai sallah
abinda
nake so mu gane sadakar da ake nihi kamar bai yi ba ka tashi ku fara sallah amma ba mutum ya fara sallah bayan kai sallah kai ka zo ka kabbara ka bi shi ba shi ake nihi ba kamar mutum ya zo bai yi bane ba a'a kai abinda kai kace ya fara sallah yayi raka'a biyu kuma ka tashi ka koma damar shi ka zama mamu a ayu iya aka zai za a yi haka kai ka riga kai sallar ka shi a lokacin nan inda kamar misali bai yi sallah bane ya zo a lokacin nan ne sai ka tashi ka bi shi kuri a farko amma ba mutum ya riga ya fara sallar shi ka zo ka bi shi
ɓangaren wajen jinnikin nan idan ya ɗauke misali gaba da fara kayan rana ta fada to wani salloli ne ke kammalin ko kuma
kafin rana ta fada in mace za ta samu gwalgwadon raka'a biyar jini ya tsaya mata bayan ta yi wanka to ta tabbata cewa azhar da la'asar suna kanta in kuma abinda za ta samu kafin rana ta fada bai wuce ba raka'a hudu ko uku ko biyu ko daya to azhar ta fadi iya abinda yake kanta ita ce sallah ta la'asar domin ta samu tsarki a lokacin da haka za ka kiyasta game da ketowa a fiye na'am wai ka je ka ga yan miri wai sun kara yanka maka kan titi su hada maka da gidanka ko kuma gabaɗaya su kashe titi su sayar maka da shi haramun ne kai da su azzalimai ne kuma a ranar kiyama za a lauta muku nauyin saman bakwai nauyin kasan bakwai iya daidai inda aka zalunta kuma wannan zalunci shine ma yafi kowane zalunci muni domin titi haƙƙi ne na jama'a an gane kuma mallaka ne na jama'a idan ka zalunci idan ka ci titi to ka ci haƙƙin jama'a gaba ɗaya in wani ya yafe wani ba zai yafe ba don haka wannan ka zama azzalimi kuma ka taimaka musu akan yin zalunci don haka bai ya halatta titi ka ba 'yan miri kuɗi su ƙara maka wannan kwata-kwata haramun ne sannan a zo a kashe titi a sayar maka baka ci ba halal iya abin da ka ci haramun ne kuma nauyin saman bakwai za a lauta ma mutum a ranar kiyama nauyin kasan bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce ya gabata a cikin wannan littafi namu na Umdatul Ahkam hadisi ne muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi zalunci gwalgwadon dani ɗaya na ƙasa manzon Allah yace za a rataya masa nauyin kasan bakwai a ranar kiyama dire da dani ɗaya to kaga titin da za a kashe a sayar maka dani nawa zai kai a kadan wani zai iya kaiwa dani dubu ko sama da haka na haka haramun ne baya halatta duk inda ka tabbata cewa titi ne to bayya halatta ka ba su kuɗi a ƙara ma kuma bayya halatta ka ba da kuɗi a kashe titi a sayar maka ko kyauta aka baka a matsayin ka na musulmi bai dace maka amsa ba ma saya ba saboda ai su ma ba shari'a ba ce ba zalunci ne suka yi zalunci ne haka suke zawwa su kashe titina ko kuma su zo su rage titi alhali gaya a filankin da aka fidda asali gaya sai a zo a kashe shi don haka irin waɗannan dillalai nasu suna cikin hadari wanda yake mai girma waɗanda za su ringa zagaye gari in sun ga wani ɗan wuri sai su zo su faɗa musu in ya so a ba su dillalanci su je su sayar da shi su samu abin da suka samu wannan hadari ne mai girma don haka in ka lura mafi yawan su Allah ya zare albarka daga cikin al'amarin su na'am kamar ni
yawan da mun daga abin wani kai kana da nan kace ne sai ka bashi naka sai ka cika kishi wannan
wannan ba matsala bane ba misali kana da salula wani kaga salula a hannun wani sai ka bashi taka ya baka tashi kuma kai masa ciku wannan ba matsala bane ba a inda aka hana wato fifiko a wajen ciniki shine akan abin da ya shafi abinci abin da ya shafi abinci baya halatta a yi fifiko baya halatta a yi jinkiri an gane ku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da haka abinci da abinci in dai jinsi ya kadaita to dole ya zamanto tamka da tamka kuma hannu da hannu misali ba zan baka hatsi mai kwaya tiya daya ka bani shimra tiya biyu baya halatta domin duk hatsi hatsi ne sai yanda na baka tiya daya kai ma ka ban tiya daya kuma ayi hannu da hannu ina baka kana bani amma duk abin da yake ba abinci ba wannan fifiko ya halatta a cikin sa ya halatta fifiko a cikin sa na'am
kisa ta kasa ne na ke son yi tambaya kamar kauyuka da suke nan kusan gadar to mutum zai ce ya yi wuni guda ya dawo har yanzu halin ne ya halitta mutum ya yi kasar ko ya ci
wai misali kamar gari nan da ake kiran shi gada ya halatta daga nan mutum ya tafi gada ya yi kasarun sallah abinda muke so mu gane asali malamai suka ce za a koma zuwa ga al'ada duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro to ko mun gajartarta ya halatta a yi kasarun sallah duk tafiyar da a al'adanci yan garin ba za su ce wane ya yi bulaguro za su ce wane ya tafi unguwa to ko mun tsawanta wannan ba maganar kasarun sallah domin an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya yi tafiya ta falsafi uku a wata riwaya mil uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasarun sallah kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim dan haka kayyadewar da malamai suka yi na cewa sai kai tafiyar da ta kai mil 48 shine kilometer 282 da meter 600 da yan kai wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyana wanda ya kayyade adadin tafiya cewa sai an kai sai ta kai wannan gurgudu sannan za a yi kasarun sallah dan haka malamai suka ce ubangiji ta'ala yayi idlakin bulaguro cayi wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah idan kun yi bulaguro a ban kasa ubangiji ta'ala yace ba laifi akan ku da za ku yi kasarun sallah kaga bulaguro ubangiji ta'ala yace yayi manzon sa kuma sallallahu alaihi wasallama bai kayyade ba adadin wata tafiya cewa sai an kai tafiya ta kai gurgudan kaza wadanda suka kayyade fahimta ce suka yi daga cikin wasu hadisai dan haka ka'ida malamai suka ce dole a koma zuwa al'urf ita ce al'ada kaga misali yanzu mu da muke nan da magaran mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to ko murya ka tafi ya halatta kai kasarar sallah amma idan ba za mu faɗa ba ga wanda ya tafi murya mu ce ya yi bulaguro sai dai mu ce ya tafi unguwa an gane ko to wannan ba zai yi kasarar sallah ba kenan iya abinda za a yi sai a dawo zuwa al'ada dan haka al'adance ko daga nan mutumin da ya tafi gada ana iya ana faɗa ana cewa ya yi bulaguro zuwa gada ba za a ce ba zuwa gada unguwa ne dan haka kenan mutumin da ya je gada yakan iya yin kasarar sallah a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen kitabul qisas littafin da ke bayani game da sakayya hadisi na karshe a cikin littafin shine hadisin al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yadda ke cewa haddathana Jundub fi hadha al-masjid yace Jundub ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ya ba mu labari a wannan masallaci an gane ku shi al-Hasan yake fada kenan a wannan masallaci da suke a nan birnin Basra sai yake cewa wa ma nasina minhu hadisan duk hadisan da Jundub ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda ya karantar da mu yace ban manta daidai da hadisi ɗaya ba dukkan su ina sanadar su sai yace kuma wa ma nakhsha an yakuna Jundubun kadhaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mu ba ma tsoron cewa Jundub zai yanki ƙarya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba yace manzon Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba yace mu ba ma tsoron haka me yake nihi yana ƙara tabbatar da adalcin wannan sahabi domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne kamar yadda Allah ya tabbatar mana da adalcin su da nassi na Al-Qur'ani ayoyi sun wuce a lissafa dan haka yabo da fallasa na malaman hadisi na taka burki akan tabi'ai baya ketarawa zuwa sahabbai dole ne ka sha bakinka ka kame game da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Hausawa suke cewa lizani ya fi karfin bakin kaza sahabbai zababbun jama'a ne wanda Allah ya zaɓe su domin su zamanto abokan zaman manzon shi sallallahu alaihi wasallama don haka shi da kansa ya turo saƙo daga saman bakwai cewa gaba ɗayansu adalai ne don haka yabo da fallasa na malaman hadisi baya shafar sahabbai to shine nan yake cewa wa ma nakhsha an yakuna Jundubun kadaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mu ba ma tsoron cewa Jundub ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya yace manzon Allah ya ce alhali bai faɗa ba sai yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jundub ya fada mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh wani mutum daga cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummu manzon Allah yace ya kasance yana da rauni shi wannan mutum fajazi'a wato sai yayi raki yayi kashin hakuri saboda tsananin ciwo na saboda tsananin radadi na wannan rauni dake tare da shi lafazin fajazi'a an ciro shi ne daga aljaz'u in aka ce aljaz'u shine kashin hakuri mutum ya nuna raki me za a yi fa akaza sikina wato sai ya dau wata wuka fa hazza biha yada ya yanke hannun nashi gaba daya waliyazi billah fa ma raqa addamu hatta mata manzo Allah ya ce jini ya ringa zuba ya ringa zuba wannan jini bai tsaya ba hatta mata sai da aka kai shi wannan mutum Allah ya masa rasuwa qala Allahu azza wa jalla ubangiji ta'ala sai ya fada ya turo sako ga manzon da yake wannan lokaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ubangiji ta'ala ya ce abdi badarani bi nafsi haramtu alaihi aljanna wato bawana ya rigaye ni game da kashe kansa an gane ko dan haka sakamakon sa abu na ubangiji ta'ala ya ce haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna shin bawa ya isa ya rigaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aikata abinda Allah bai nufa ba bai isa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake nihi da fadarsa da yace badarani abdi bi nafsihi malamai suka ce anan ma'ana domin shi wannan bawa ya tabbata ne akan wata sifa ta gaggawa game da ajalinsa ya kashe kansa ya zamanto sababin kashe kansa dan haka ya inganta kenan ayi idlakin mubadara a ce badarani bi nafsihi an gane ko kasancewar yayi kashin hakuri yayi gaggawa ya zame ma kansa sababin halaka dan haka ubangiji ta'ala yace badarani abdi bi nafsi abdi badarani bi nafsi bawana ya rigaye ni game da kashe kansa ma'ana ya zame ma kansa kenan sababin kisa dan haka ubangiji ta'ala sai yace haramtu alaihi aljanna wato na haramta masa aljanna dan haka wannan hadisi kamar yanda muka yi bayani a baya na tabbatar mana cewa ita rayuwa ta dan adam ba mallakar shi bace ba ne yayi yanda ya ga dama an gane ku rai wanda Allah ya busa maka ba mallakar ka bane ba yanda Allah ya halicci gangan jikinka shine ya busa maka wannan rai da rai da gangan jikinka dukkan su ba naka bane ba mallaka ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka bai dace ba kai wani abu daidai da yanda ranka take so sai daidai da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana haramun ne mutum ya zame ma kansa sababin halaka duk wani abin da zai iya kai ka zuwa ga halaka to wannan haramun ne kaga wannan yana nuna mana babban hadari na waɗanda suke kokarin auna shekara wai sai mutum ya dauko tun daga wani titi ya hayo babur ya kure shi ya zo ba maganar su tausayi ya gitta wai auna shekara ce zai yi in har bana ya ketare to wani lokaci ba zai ketara ba kuma in ya sabbaba ma wani mutuwa matsayin shi kuma mai kisan kai ne waliyazi lillahi ya kashe kansa ya kashe ran wani ko mutum ya zamanto yana ganganci akan abun hawa wanda zai iya kai shi zuwa ga halaka to wannan haramun ne duk abin da zai zame maka zuwa sababi duk abin da zai iya kai ka zuwa halakar da kanka to wannan haramun ne kamar yanda Allah ya haramta mana da nasi na alqur'ani wala tulqu bi aydikum ila tahluka ubangiji ta'ala yace kada ku meka hannayenku zuwa ga halaka duk abin da karshen shi zai iya kai mutum zuwa halaka shine ake kira da at-tahluka kamar yanda larabawa suke fada kullu ma yasiru aqibatuhu ila al-halak fa hiya at-tahluka duk abin fahuwa at-tahluka duk abin da kenan karshen shi zai zamanto zuwa ga halaka shine ake kira da at-tahluka. Dan haka Allah yace kada ku meka hannayenku zuwa ga halaka, ma'ana duk abin da zai kai ku zuwa ga halaka to ku nisance shi. Kuma haka Allah ya ƙara faɗa mana wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunanku. Kamar yanda Allah yace kar ku kashe kawunanku, duk wani abu wanda zai zame maka sababin halaka to wannan haramu ne. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa mazhabin ahlus sunna wal jama'a, wato duk wanda ya aikata babban laifi to baya kafirta a sababin aikata wannan laifi, matukar bai halitta haka ba. An gane ku? Don haka wannan hadisi da Ubangiji ta'ala ya ce haramtu alaihi aljanna, wato na haramta masa aljanna, malamai suka ce za ka bashi ma'anar in ma ya kasance cewa haramtu alaihi aljanna, na haramta masa aljanna kenan domin ya halitta haka. Domin duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta ya kafirta, wanda ya mutu akan kafirci kuma komarsa ita ce wuta, haramu ne ya shiga aljanna. Ko kuma ya zamanto wannan a shari'ar waɗanda suka gabace mu cewa duk wanda ya kashe kansa, an gane ku, duk wanda ya kashe kansa a shari'ar waɗanda suka gabace mu in ma ya zamanto kasancewar sakamako shine haramta masa aljanna, ko ya zamanto cewa an haramta masa aljanna a karon farko lokacin da masu shiga aljanna suke shiga kenan, sai bayan an azabtar da shi a cikin wuta gurgudun laifinsa. To dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wanda ya aikata babban laifi ya mutu akan wannan babban laifi bai tuba ba, to wannan babban laifi bai kafirtar da shi ba, matukar bai hadda wannan aiki ba. Dan haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yanda ya gabata a darasin mu na al-aqidatul wasidiyya, duk wanda ke fuskantar al-qibla yana sallah, ma'ana duk wani musulmi wanda yayi kalimar shahada to a sababin aikata babban laifi baya kafirta, sai idan ya halitta haka. Sabani ga Mu'tazila da Al-Khawarij, su Al-Khawarij duk wanda ya aikata babban laifi to ya zama kafiri. Misali mutum yayi ƙarya, ko yayi da mutane, ko yayi shagiya, ko yayi zina, ko yayi sata, ko yayi kwace, to wannan ya kafirta a aqidar Khawarij. Su kuma Mu'tazila suka ce huwa bainal manzilatai, yana tsakanin wani matsayi guda biyu, shi ba mumini ba, shi ba kafiri ba. Amma gaba ɗayansu suka ce in ya mutu akan haka ɗan wuta ne kuma zai dawwama a wuta. To amma aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk wanda ya aikata babban laifi wannan bai fita daga cikin musulunci, matukar bai halitta haka. Sannan in ya mutu akan haka bai tuba ba, ba maganar mu ce dan wuta ne ko mu ce ya mutu kafiri. Iya abinda zamu yi sai mu meka lamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana karkashin mashi'a. In Allah ya ga damar yi masa rangwame, ya rangwamta masa. In ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, ko da an azabtar da shi to bayan da za a yi ya dawwama a wuta, a ƙarshe da imaninsa ko mun kankantar shi za a fitar da shi a kai shi aljanna, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta, duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin ƙwayar komayya, Ubangiji ta'ala zai ce ku fito da shi. Ƙwayar komayya, komayya shine haƙƙin da ake tsintsiya da shi, ko kuma ƙwayar gadagi. Gadagi ciyawa ce wadda ake ba dabbobi suna ci, ƙwaya ce wadda ta kai matuƙa a wajen kankanta. Ubangiji ta'ala sai ya ce ku je ku fito da shi, duk wanda kuka sami imani a zuciyarsa gwargwadon ƙwayar komayya, Ubangiji ta'ala zai ce ku fito da shi. A lokacin nan mala'iku za su je su bincike wuta, duk wanda suka same shi yana da tauhidi ko mun kankanta za a fito da shi. A lokacin nan sun kone kurnus, sun zama tamkar gawayi. Manzo Allah ya ce za a jefa su wata ƙorama ta rayuwa, ana jefa su kai tsaye gangan jikinsu ya tuhu ya yi kyau, sai a shigar da su aljanna. To don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, mutum baya kafirta a sababin ya aikata babban laifi. Don haka kuskure ne, ba aqidar ahlus sunna wal jama'a ba ce wadda ta yaɗu a cikin jama'a, sai ka ji ana cewa mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri. Haka so da yawa za ka ji ana faɗa. za mu tashi kenan littafi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala kitabul hudud malam Allah ya ji kansa ke fada wannan littafi ne wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen haddi. Lafazin al-hudud jam'i ne na hadd. Kalima ta al-hadd asalinta a larabci ma'anarta shine al-man'u, wato hana wani abu, ya ketara wani abu. Shine suke cewa wa huwa ma ya hajizu baina shay'aini, abinda ke tsare tsakanin abubuwa biyu, wa yamna ikhtilatahuma, ya hana cewa su cudu da juna. Shine ake kira da al-hadd, wanda a Hausa kenan muke kira da iyaka. Idan aka sa in aka ce an yi iyaka, me ake nihi da iyaka? An sanya wani shamaki kenan tsakanin abubuwa biyu, kada ɗaya ya ketara zuwa ɗaya. A shar'ance, idan aka ce al-hadd ko kuma al-hudud, malamai suka ce uqubatun muqaddaratun shar'an, wato wasu hukumomi ne waɗanda suke da gwalgwado a shar'ance, hukuma ce wadda tana da gwalgwado a shar'ance. Kamar yadda za mu iske, hukuma ta mazinaci tana da gwalgwado. In bai taɓa yin aure, shine a yi masa bulala ɗari. In ya taɓa yin aure, a jajjefe shi har ya mutu. Hukuma ta ƙazafi, idan kama mutum ƙazafi, to wannan za a maka bulala 80, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Nur. Idan mashayi ne kwa, shi ma akwai uqubar da za a masa, shi ne za a yi masa wato bulala 80. Haka, idan sata ce mutum ya yi, akwai gwalgwadon uqubar da shari'a ta tabbatar za a masa, shi ne a yanke masa hannu, kamar yadda bayanin zai zo nan gaba. Kenan a shar'ance, idan aka ce al-hudud, malamai suka ce uqubatun muqaddaratun shar'a, wato wasu hukumomi ne waɗanda suke gwalgwado, wanda suke da gwalgwado a shar'ance. Me yasa wannan mas'ala ko kuma mu ce wannan littafi ake kiran shi, wannan banga, wannan mas'ala ake kiranta da al-hudud? Malamai suka ce wannan kenan qabiyya ta samu wannan suna da cewa al-hudud, suka ce liman ihami nirtikabil fawahish, saboda duk wanda aka masa wannan uquba za ta zame masa wa'azi ta hana shi game da aikata ayyuka na alfasha. An gane ku? Zai iya hanuwa da izinin Allah, sannan kuma wani ma zai iya ma kansa wa'azi kenan, ya ga abinda aka ma wane kenan, abinda aka ma wane zai zame masa wa'azi. Wasu malamai suka ce an kiraye shi da al-hudud, suka ce li anna Allah ta'ala haddaha wa qaddaraha fala yuzadu 'alayha wa la yunqasu minha, domin Ubangiji ta'ala ya iyakance wannan uquba, ya sanya mata gwalgwado, ba a karawa akan abinda Allah ya kayyade kuma ba a ragewa. Kaga mazinaci, Ubangiji ta'ala ya ce ai masa bulala ɗari. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā mi'ata jalda, mazinaci namiji da mazinaciya mace, Ubangiji ta'ala ya ce kowane ɗaya daga cikinsu ku yi masa bulala ɗari, idan ba su taɓa yin aure ba kenan. To kaga wannan uquba Allah ya ƙayyade ta, bulala ɗari ne za a yi masa. Kaga ba za a ƙara ba a ce 150 za a masa, ko kuma a rage a ce 50 za a yi masa, in dai ba bawa ba ne. In bawa ne shi ne Allah ya ƙayyade za a yi masa 50. Gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab, in bawa ni na kan shi rabin abinda ake mata kenan. Dan haka baiwa in ta yi zina, maimakon diya za a yi mata bulala 100, to ita 50 za a yi mata. Shi haddi abu ne wanda Allah ya tabbatar mana da shi a cikin Al-Qur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna ingantacciya, haka kuma malaman al'umma tun zamanin sahabbai har zuwa yau sun yi ijima'i, babu sabani tsakankanin su akan cewa haddi abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa, haka kuma kiyasi ingantacce ya tabbatar da shi domin sakamako ne ga duk wanda yake ta alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A farkon musulunci, in mutum ya yi laifi ba maganar a yi masa haddi, menene za a yi masa? Za a yi masa tara. Tara ake masa, sai a masa wata tara, a dora masa wasu kudade dole ya biya. Wannan a farkon musulunci, wanda har yau irin wannan abubuwa shine a cikin kauyawa, ba komai ba ku ya kai su haka. Shine nisantar karantarwa ta musulunci. Yanzu wasu ƙauyuka za ka samu wai in an kamo mazinaci, an kawo shi wajen mai gari ko an kawo shi wajen sarkin ƙauye, to kuɗi za a dora masa. Idan aka dora masa wannan kuɗi ya biya, shi mai gari yana da kasan shi, sannan kuma shi ma mijin yana da kasan shi, sannan ita ma matar a bata wani kaso daga ciki. Shine wai wannan shine wai iya hukuncin da yake tsakankari. Wani a dora masa maraki, wani a dora masa biyu, wani a dora daman, sai an tsaya an kalli mutum an ga yana da dukiya, za a dora masa tara wadda take mai yawa. Lallai da a farkon musulunci haka ne, tara ake dora wa mutum. Amma da Ubangiji ta'ala ya turo saƙon ayoyin da suke bayani game da haddi na irin waɗannan laifuka, to maganar wannan tara an shafe ta. Domin shi haddi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi, akwai wasu hikimomi waɗanda suke masu yawa, wanda daman ka'ida duk wani abin da Allah ya shar'anta to akwai hikima a ƙarƙashinsa. Duk abin da Allah ya ce a yi ko a daina, to akwai hikimar da ta sa ya ce a yi ko a bari. Domin matsayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya ce a yi kaza ko a daina kaza ba tare da wata hikima ba. Kamar yadda ya wanke kansa game da wargi, yana faɗa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru min an-nar wa ma khalaqana as-samaawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna mana Ubangiji subhanahu wata'ala matsayinsa ya wuce ya ce a yi kaza ko a daina kaza ba tare da hikima ba. Don haka wannan haddi da Allah ya shar'anta ma bayinsa akwai hikimomi masu yawa. Na daga cikin hikimomin, hikima ta farko wato shine tsarkake mai laifi game da dattin laifi, tsarkake shi wanda ya yi laifin game da dattin zunubi. Saboda duk wanda ya yi laifi, laifin da ke akwai haddi, aka tabbatar masa da wannan haddi a nan duniya, to wannan haddi ya zame masa kankarar wannan laifi a kiyama. Allah ba zai bincike shi ba game da wannan laifi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana a hadisi ingantacce, riwaya ta Ubada ibn Samit, za Allah ke cewa bayi uni ala Allah tushriku bihi shay'a, bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a, wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtani taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ujiba fid dunya fa huwa kafaratul lah ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه. الشاهد زي ce فمن أصاب من ذلك شيئا فأوجب في الدنيا فهو كفارة الله. Ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan da na zana, sata ko zina ko kisan kai, aka masa hukuma a duniya, manzon Allah ya ce fa huwa kafaratullah, wannan ukuba da aka masa wato ita ce kankarar wannan laifi a kiyama. Allah ba zai bincike shi ba game da wannan laifi. Haka kuma Allah ya faɗa da yake cewa can da yake cewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah faman tasaddaka bihi, ma'ana duk wanda yayi sadaka da kansa, me ake nihi da sadaka? Ka tabbatar da kanka azartar maka da hukuncin Allah. Ubangiji ta'ala yace fa huwa kafaratullah, wannan haddi da za a tabbatar ma mutum shine kankaran laifin. Dan haka wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace, ya rasulullahi, ka tsarkake ni, nayi zina. Kamar yanda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Abbas yake fada ga almajirinsa Abba ibn Abi Raba, yace kana bukatar in nuna maka wata mata il aljanna ka ganta da idanka? Yace kwarai. Yace to wannan bakar matar da nake gwada maka, wannan il aljanna ce, manzon Allah ya tabbatar mana da haka. An gane ku? Shine yake cewa kana so in nuna maka, wato in baka labarin wata mata daga cikin mata ƴan aljanna? Yace kwarai. Sai yake nuna masa, yace to wannan mata bakar bai wannan, yace il aljanna ce. Sai yake cewa wannan mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ciki na zina, kuma alhali mai aure ce. Ta zo ta ce, ya rasulullahi, na yi zina, don haka ina neman cewa ka tsarkake ni, ka zartar da hukuncin Allah a kaina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ya kirayi waliyinta, ma'ana wanda ke kula da lamarinta. Manzon Allah ya ce, ku je ku kyautata mata, in ta aihu ku zo min da ita. A lokacin da ta aihu aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita, aka zo da ita, duk da cewa mun gauraya hadisin, shi wancan hadisin na Abdullahi dan Abbas, hadisin da yake bayani game da wata mata wadda take farfadiya, wadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce, ya rasulullahi, ga halin da nake ciki, imin addu'a Allah ya yaye mu. Manzon Allah ya ce mata, in kin so ki dau hakuri, ki zauna da ciwon ki sakamakon ki aljanna a gobe kiyama. Wannan shine kenan hadisin da Abdullahi dan Abbas yake tabbatar ma Aqa, yace in kana so ka gama ci il aljanna, yace to wannan bakar bai wai, wannan da kake gani ita ce. To shi wannan hadisin da muke nihi, wata mata ce ta yi zina, ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ciki, ta ce, ya rasulullahi, ka tsarkake ni, na yi laifi, ga yi zina na yi. Manzon Allah sai ya ce ma waliyinta, je kaka kula da ita, in ta aihu ka zo min da ita. Lokacin da ta aihu da aka zo da ita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka daure duk gefen jikinta, ma'ana dan kada a je ana mata haddi, al'aurarta ta bude. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka jajjefe ta har ta mutu, aka mata wanka, aka mata duk kafani, aka kawo gawa, aka aje masa. Manzon Allah ya wuce zai mata sallah, kuma zai ce, ya rasulullahi, yanzu sallah za ka mata alhali ta yi zina? Bayan ta yi zina kuma yanzu sallah za ka mata? Manzon Allah sai yake cewa, laqad tabat tawbatan law qusimat bayna as-saba'ina min ahli al-madina lakafathum aw kama qala. Manzon Allah ya ce, tabbas ita wannan mata ta tuba tuban da inda za a kasa tubanta ga mutum 70 daga cikin munafikai na Madina, to ya isa ya wanke su game da laifinsu gaba daya. Wannan yana tabbatar mana duk wanda yayi laifin da ke akwai haddi, in aka zartar masa da wannan haddi, to hikima ta farko, Allah ya tsarkake shi game da dattin wannan laifi, a kiyama ba za a bincike shi ba. Rawo in yayi sata aka yanke masa hannu, a lahira Allah ba zai kama shi da laifin sata. Mazinaci in bai taba aure ba, aka jajjefe shi, wannan aka masa gulala, a lahira Allah ba zai bincike shi ba game da laifin wannan zina. Sannan hikima ta biyu, zartar da haddi na ɗaya daga cikin abin da ke sanya jama'a su shiga hayyacinsu, ma'ana zai tsawatar da sauran jama'a, kenan sun ga yanda aka mawa ne, kenan zai iya zame musu wa'azi. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce, wali ya shahada azabahuma qa'ifatun minal mu'minin, a samu jama'a ta mu'mine su halarci haddi, in za a ma waɗanda suka yi laifi haddi, to abinda ake bukata a samu jama'a su halarta. Don haka za ka ga ƙasashen da aka ci gaba wanda yake na hakika, domin ci gaba wanda yake na hakika shine ci gaba a cikin al'amura na addini, ba na rayuwar duniya ba. In za a zartar da haddi, ana sanarwa kusan sama da sati guda, rana kaza, kuma duk da cewa dama jama'a sun san irin rani kun kuma ga filin da ake yi, ana ƙara jaddada musu, sannan kuma har a talabijin ana sawa in za a zartar da wannan haddi. To wannan yakan sanya jama'a su shiga hayyacinsu, ka ga yanda aka ma wani kenan kai za ka ma kanka wani. Wannan ita ce hikima ta biyu. Hikima ta uku, tabbatar da haddi na ɗaya daga cikin abin da ke hana yaduwar ɓanna a ban ƙasa. Domin rashin tabbatar da hukuncin Allah shi yake kawo wargajewar al'umma da yawan ta'addanci a ban ƙasa. Amma matukar za a zartar da haddi, to duk wata ɓarna za ta ƙanƙanta a ban ƙasa. Hikima ta hudu, sannan tabbatar da haddi na daga cikin abin da zai amintar da jama'a game da jinanansu da mutuncinsu da dukiyarsu. Idan kama wani ƙazafi aka ma bulala 80, kaga ka zo da abin kunya. Duk wanda ya ga gayan da wani da ya ma wani ƙazafi an masa bulala 80, to kowa zai kame bakin shi, mutuncin jama'a ya kubuta. Haka wanda ya zubar da jinin wani aka zo aka zubar da nashi, shi ma zai zama ma jama'a wa'azi kenan, kowa ya tsare jininsa kuma ya tsare jinin al'umma. Don haka kenan ƙasa ba za ta zauna lafiya ba, al'umma ta samu kwanciyar hankali, a samu jin daɗi da walwala, dole sai an tabbatar da haddi, doka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka babu abin da ke tada zaune tsaye ta'addanci ya yawaita a cikin jama'a har ya kai mutum yana burin cewa cikin ƙasa ya fiye masa alkhairi game da bayanta, illa rashin tabbatar da dokoki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Rashin tsaye da haddi yana ɗaya daga cikin abin da ke yaɗa ɓarna a ban ƙasa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi, riwaya ta Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, hadisin na cikin Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah, manzon Allah yake cewa haddu yuqamu fil ardi khairun min antum tara 40 yawman. Haddi ɗaya da za a tabbatar da shi a ban ƙasa yafi a kwana 40 ana ruwa. Haddi ɗaya da za a tabbatar da shi to yafi a kwana 40 ana ruwa. Me yasa? Saboda kasancewar tabbatar da haddi akwai albarka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da samun kwanciyar hankali da natsuwa a cikin jama'a. Don haka kuma ba shakka duk abin da Allah ya ce a yi akwai hikima, kuma jin kai ne nashi, domin ya fi mu tausaya ma kanmu. Don haka tausayawa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da bayansa ya shar'anta mana wannan haddi, domin ya faɗa a cikin hadisi sahihi, riwaya daga manzon, hadisi sahihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, wanda hadisi ne al-Qudsi, Ubangiji ta'ala yake cewa rahamata ta riga yi kushina. An gane ko? Rahamata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta riga yi kushinsa. Don haka jin kai ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya shir'anta mana haddi. Kuma mu tsaya mu kalla waɗannan al'amura da Ubangiji ta'ala ya zartar da cewa wanda ya yi kaza kaza za a masa. Al'amura ne fa sai da Allah ya matsi hanyar abu ne wanda yake akwai wahala. Yanzu idan muka ɗauki cewa haddi na zina, kafin a tabbatar da haddi na zina sai da Allah ya kunta ta hanyar cewa sai an samu shaidu hudu. Shaida ɗaya na bin ɗaya, sai an samu maza hudu sun tabbatar da shaida akan haka, kuma sun ba da shaida akan fuska ɗaya. Idan biyu aka samu wannan ba za a wadatu ba. In mutum uku ma aka samu ba za a karɓi shaida su, sai an samu mutum hudu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul Nur, sai an samu mutum hudu su ba da shaida. Kuma shaidar da za su ba da akan fuska ɗaya, kowa ya tabbatar da cewa ya gan shi shi da ita suna saduwa. In uku suka ba da shaida akan haka, ɗaya ya ce a'a ni dai na gan su a zauna a ɗaki da. To wannan gaba ɗaya waɗannan uku sai a ce ƙazafi suka yi, sai a bulala su. Sai an samu shaida ta mutum hudu, kenan sai mutum hudu sun tabbatar da haka. Ko kuma ya zama shi mazinacin ya zo ya yi itirafi, ya yi furuci da kansa ya ce ya yi zina, kuma shi ma sai da sharuɗa. Dan za mu iske, akwai hadisin sahabin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na yi zina. Manzon Allah ya kauda kai kamar bai ji shi ba. Ya koma ya fuskanto manzon Allah ya ce ya rasulullahi na yi zina. Manzon Allah ya juya kai ya yi kamar bai ji shi ba. Hallo ya koma gefen da manzon Allah ya juya kan shi ya ce ya rasulullahi na yi zina na ce ma. Manzon Allah ya ce kai da hankalinka fa. Ya ce kwarai ya rasulullahi. wannan Allah ya ringa bin shi ɗaya bayan ɗaya, to yaya kai, yaya aka yi, yaya aka yi, sai da dai aka samu hakikanin tabbas yana da cikar hankali kuma ya tabbatar da cewa yayi, sannan aka zartar masa da haddi. To kaga wannan jin kai ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da rangume game da bayansa, inda Allah ya so tsanantawa da mu, da sai ya ce mutum ɗaya tak namiji ko mace in aka samu ya ce ya ga da wane sun yi zina, to haddi za a zartar. To Ubangiji Ta'ala don ya kara matsa kofar, sai da ya ce shaida hudu ake da bukata, kuma su zo su ba da shaida a kan fuska ɗaya. Haka idan ka ɗauki al'amari wanda yake na sata, ba kowace sata ba ce ake yanke ma mutum hannu sai da sharuɗa. Akwai sharuɗa na yanke hannun barawo, kamar yadda bayani za su zo nan gaba. Shi kanshi abinda mutum ya sata yana da gwalgwado, sai ya kai wannan gwalgwadon, to za a yanke ma mutum hannu. Kuma sannan in akwai wata shubha, to gaba ɗaya haddin ma ije shi ake ba a yi, in dai akwai wata shubha, wanda kamar yadda bayani zai zo nan gaba. To wannan duka afuwa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da jin kansa game da bayansa kenan, san da Allah yake mana, da kaunar da yake mana, da tausayawar da yake mana, don haka ya shar'anta mana irin waɗannan hukumomi, cewa wanda yayi kaza kaza ya kamata a yi masa. Wanda da yawa daga cikin jama'a suna fahimtar cewa yin haka kamar ma'ana wai tauye haƙƙin ɗan adam ne, cin zarafinsa ne, kamar yadda waɗanda suka kafirce ma Ubangiji suke tallata haka, cewa yin haka wai an shiga haƙƙin ɗan adam, barawa ce a yanke masa hannu, ko wanda ya yi zina a jajjefe shi da sauransu. Wai su suna ganin cewa su suke da tausaya ma ɗan adam, su ne za su fito masa da haƙƙinsa. Don haka Ubangijin da ya halicci bayinsa shi ne ya fi mu sanin abin da zai inganta mu, abin da zai gyara mu, don haka ya shar'anta mana irin wannan hukuba, kuma bai shar'anta mana ita ba domin illa face, domin jin kanshi da rangwamen shi game da mu. Al-hadithu as-sabi'u wal arba'una ba'da as-salasimi'a an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala qadima nasun min ukulin aw urayna fajitawul madina fa amara lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bi liqah wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha fanqalaqu falamma sahu qatalu ra'iya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wastaqu an-ni'am faja'a al-khabaru fi awwal an-nahar wastaqu an-na'am wastaqu an-na'am فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستقون فلا يسقون قال أبو كلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة قوله اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة قوله واستوبعتها إذا لم توافقك. وتمالاً كيف أخ ونن حديثينينا دريب أكد أربعين دبقوي رواية أنس بن مالك الله يكرم سيدا كي تشوى قدم الناس من أخد أو أرينا وسو جماعة واتو دغتشكين كبيلة تا أكل أكل كبيلة تي أدنانية دغتشكين واتو متان يمن واندا سنسامو دنغنتا إزوا أكل دوميون أكل وتما تاج wadda ta shayar da ƴaƴan Auf ibn Iyas, wanda Auf ibn Iyas wato shine kakan waɗannan jama'a da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka kenan ake dangana su zuwa wanda ta shayar wani kaka daga cikin kakanninsu. Shine sai ya ce au Uraina, ko kuma daga cikin kabila ta Uraina. Uraina kabila ce daga cikin kabilu waɗanda suke na Bujaila, sunan wata babbar kabila ce. Kamar misali, idan aka samu babbar kabila, kamar misali kabila ta Quraishawa, ƙaru kabila ce babba, to daga cikinsu gida-gida da ‘ya’yan wane, iyalin wane, kowanne sai a ce kabila kaza, kabila kaza, kenan ƙanƙanan kabilu ne waɗanda suke kai dangane zuwa babbar kabila. Kamar yanzu in ka ɗauki Banu Hashim, dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga ‘ya’yan Hashim ne da jikokinsa, wanda Hashim kuma Quraishi ne. To don haka nan da ya ce au Uraina, au ba tana fa’idantar da kokonto ba, a’a in ma ka jingina su zuwa Ukul, kenan wanda ta shayar wani kaka daga cikin kakanninsu, don haka ake kiransu Ukul, Banu Ukul, ko kuma kenan ka ce Banu Uraina. Waɗannan jama’a su guda su mutum takwas ne suka zo a matsayin baƙi ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka musulunta. Ne za a yi fajitawul madina, wato sai ya zamantu suka kyamaci Madina, ba komai ba yasa suka kyamaci birnin Madina, domin yanayinta bai gamshe su ba. Yanayinta bai gamshe su ba domin sun saba shakar iska wadda take ba irin ta Madina ba, kuma kasancewar ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da ya je garin da yanayin garin bai gamshe shi ba, za ka same shi yana cututtuka, yana rashin lafiya. Wani in ya je bakunta daidai da ruwan garin da ya je, in ya sha za ka ga cewa sai ya yi rashin lafiya kwana biyu kafin ya saba. To saboda ita Madina tana da wasu al’amurra waɗanda suke ba kowa ba yake zuwa ka ga yanayin ya gamshe shi, da yawa za ka samu cewa yanayin bai gamshe ka ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda ya yi ɗau haƙuri ala da awa'iha a bisa ma'ana tsanance-tsanance na birnin Madina, manzon Allah ya ce zan zama mai ceton shi a ranar kiyama. Gari ne domin kamar wani tsauni ne cikin duwatsu ne, sannan kuma gari ne ga tsananin zafi, zafi wanda yake na fitar hankali, sannan kuma ga tsananin sanyi, in lokacin sanyi ne kana magana hayaki na fita daga bakinka. To don haka akwai rashin dacewar yanayi ga wanda yake bako. Lokacin da suka zo shine yace fajitawul madina, ma'ana yanayin Madina, sai suka kyamaci Madina kenan domin yanayin ta bai gamshe su ba. Shine malam yace ijtawaitul bilada idza karihtuha. Larabawa sukan faɗa mutun yace ijtawaitul bilad, ma'ana na kyamaci gari kaza. Shine yace wa in kanat muwafiqatan, koda kana son garin kenan, in yanayin shi bai gamshe ka ba, to za ka iya amfani da wannan. Shine suke amfani da wannan kalima. Me za a yi? Fa'amara lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bilikah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi umarnin cewa su je a ba su taguwai waɗanda suke masu nuno. Lafazin liqah jami'i ne na likha, ko ka ce likha ko ka ce lakha, wannan duka ya inganta a larabci. Lamun kin kai masa kasra ko kai masa fatha, ka ce lakha ko ka ce likha, ma'ana taguwa wadda take mai nuno. Shine manzon Allah ya yi umarnin cewa a je a ba su taguwai waɗanda suke masu nuno, ba an ba su bane kyauta gaba ɗaya, a'a su je a ringa tatsa musu nonon suna sha. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha, manzon Allah ya yi umarnin su sha game da wato bawalin waɗannan taguwai, wa albaniha kuma da madaras. Fanfalaku suka tafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni. Domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci nau'in rashin lafiyar tasu, kuma ya san menene maganinta. Manzon Allah sai ya ce su fita su je can bayan gari, domin a bayan gari ake samun iska wadda take sakakka, wadda take tacecciya. Su yanayin Madina da iskar ta ne bai gamshe su ba, kenan don haka su koma can bayan gari inda ake kiwon dabbobinsa, dabbobi waɗanda suke na zakka. Manzon Allah ya ce su je can, waɗannan dabbobi na sadaka a ringa tatsa musu madarar suna sha, kuma su ringa shan bawalin. A lokacin nan fanfala ku sai suka tafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirye da su zuwa haka. Falamma sabbu, wato lokacin da suka warke suka samu lafiya me za su yi qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Hausawa suke cewa godiyar mai mutun ya maka alkhairi ya maka rana kai masa dare anan an ce su je wannan makiyayi ya ringa tatsa musu madara ta raƙumma suna sha kuma ya ringa tare bawalin ana ba su suna sha aka yi haka har suka samu lafiya da suka samu lafiya fatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe wato makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka kashe shi suka zo suka sanya kusa a cikin wuta karfe suka tilla idanun shi da suka kashe shi ma sai da suka tilla idanun wallahi ya zillahi wastaqun na'am sannan suka kuri raƙumman gaba daya suka tafi da su lafazin an-na'am wato su ne raƙumma kenan an gane ku idan ka ce an-ni'am wato jami'i ne kenan na ni'ima kenan nunun anan za a yi mata fatha an-na'am ma'ana raƙumma kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa la ayya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am manzon Allah yace da Allah zai shiryar da mutum daya a sababinka to yafi maka alkhairi a baka girki wanda yake na jajayen raƙumma shine yace wastaqun na'am wato sai suka kuri raƙumman suka tafi da su fa ja al-khabaru fi awwalin nahar a farkon hantsi wato sai labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga irin ta'addancin da suka yi sun kashe makiyayinsa sun kure waɗannan raƙumma fa ba'atha fi atharihim manzon Allah ya aika yan biyar baya a sawunsu cewa maza abu bayansu falamma irtafa an-naharu yayin da rana ta daukaka ji abihim kai tsaye sai ga ya an zo da su tuna an cin musu an zo da su fa amara bihim da aka zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da su faqudiat aydihim wa arjuluhum min khilaf faqudiat aydihim wa arjuluhum min khilaf aka yanki hannayensu da kafafuwansu wato game da sabani ma'ana hannun dama kafar hagu haka aka yanki musu wa sumirat ayunuhum aka sanya kusa cikin wuta ta yi ja suma aka tilla idanunsu wa turiku fil harra aka bar su a yashi akan wata fuskar ƙasa mai tsakon kwani lafazin harra wurin da yake da tsakon kwani ma'ana tsakuwa wadda take baka to wannan wuri shine ake kiran shi harra domin Madina tana da harra guda biyu akwai harra shirkiya akwai harra garbiya ko ka kiraye ta harra ko ka kiraye ta laba ma'ana duk fuskar ƙasar da take da duwatsu kenan tsakon kwani waɗanda suke bakake to akan wannan harra ta Madina aka je aka jefa su manzo Allah shine yace wa turiku fil harra wato aka jefa su aka yasar da su akan wannan ƙasa mai tsakon kwani ka san in ta dau zafi ita ma ba dama yastaquna suna neman a shayar da su wato ana sai ce fa la yusqaun ba a shayar da su suna neman a ba su ruwa su sha manzo Allah yace kar a ba su abu kilaba Allah ya ji kansa sai ya ce fa ha'ula'i ya ce waɗannan sarrafu abu na farko sata suka yi an gane ko laifinsu na farko kenan na biyu sai ya ce wa ƙatalu kuma sun yi kisan kai kisa ma kuma wanda ake kiran shi kenan ƙatalu gila kisan gilla kenan wanda shi ba maganar rangwame ko da waliyan wanda aka kashe sun ce sun yafe to ba maganar a yafe dole sai an yi kisas mutumin da bai maka laifi na zaune ko na tsaye haka ka zo ka kashe shi kawai kisa na ganganci to wannan ba maganar rangwame ko da su dangin mamaci sun yi rangwame to wannan dole ne a nan shugaba sai ya zartar da haƙƙi domin ya zame ma jama'a wa'azi shine yace wa qatalu laifi na biyu sun yi kisa laifin su na uku wa kafaru ba da imani ridda suka yi sun kafirta bayan imanin da suka yi laifi na hudu wa harabullaha wa rasula sun yaki Allah sun yaki manzonsa domin dan fashi ne a takaice wannan hadisi kamar yanda Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ke bamu wannan labari ga yanda waɗannan baki suka yi game da makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da shi na haddi a farko wannan hadisi yana nuna mana matukar karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yanda manzon Allah yake karfafa baki ya girmama su haka manzon Allah ya karbe su da hannu biyu suka zauna ana daukan nauyin su da yanayi bai musu ba manzon Allah ya ce to ku koma bayan gari ku je a tatsa muku nuno na raƙun ma ku sha kuma ku sha gauri sannan wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana halaccin shan wato bawalin raƙun ma da madarai tare da wannan kuma shine dalilin da yake tabbatar da duk wata dabba wanda ake cin namanta to kashinta da bawalinta ba najasa bane ba kashinta da bawalinta ba najasa bane domin baya halatta yin magani da najasa an gane ku duk wani abu wanda yake najasa to haramun ne mai magani da shi dan haka anan dalili ne wanda yake tabbatar da duk dabbar da ake cin namanta kashinta da bawalinta ba najasa bane don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su je wato su sha bawalin raƙuma kuma su sha madarai sannan kuma wannan hadisin yana tabbatar mana halaccin wato yin amfani da madara ta raƙuma waɗanda suke na zakka ga wanda yake matafiyi in an yi bako ba laifi bane a tatsa masa ya sha kamar yanda in yana da bukata a cikin dukiyar zakka akan iya dauka a bashi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk garin da kaje in yanayinsa bai gamshe ka ba to ba laifi bane ba kai gaba kaje garin da yanayin shi zai gamsar da kai dan haka nan Madina ba ta yi dace yanayinta bai yi dace da daidai da dabi'ar su dan haka manzon Allah ya ce su fita bayan gari domin sun saba shakar iska wadda take sakakka shi yasa galibi zaka ga duk wanda ya saba irin wannan zama na daji baya iya zama a cikin gari saboda cikin gari galibin yanayin iskar gurbatacce yanayi ce sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar shar'anta wato yin musula a wajen kisasi me ake nihi musula wato shine shawwaha halittar mutum a yanke wata gaba an gane ko halin da ya zo game da yin musula wannan ga wanda kashe shi ya zama wajibi amma ba ta hanyar sakayya ba duk wanda shari'a ta halitta a zubar da jinin shi to za a zubar da jinin shi amma ba maganar a ciccira gangar halittar shi a yi masa gunduwa baya halatta amma in ta fuskar sakayya ne kamar yanda ya ma wani amushi to wannan ba laifi bane ba idan mutum ya kashe mutum ya yanke masa kai ya yanke masa hannu ya yanke masa kafa to shi ma in an kashe shi haka za a yi masa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da ya kashe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka sanya kusa a cikin wuta aka tilla idanunsu kamar yanda suka tilla idan wancan dan haka kuma wannan yana nuna mana duk abin da shugaba yake aikatawa game da ƴan fashi ƴan ta'adda ne yanke gababuwansu da tilla idan wannan baya nuna cewa wannan shugaba baya da tausayi wannan abin da ya musu shine tsantsar tausayi an gane ku domin anan akwai game da kame sharrin duk wasu ƴan ta'adda kuma za a kiyaye jinin al'umma a kiyaye dukiyarsu kuma wannan ukuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ita ce ukubar da Allah ya ambata mana a can cikin suratul maida daidai da yanda Allah ya faɗa ne a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu domin Allah na faɗa innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allaha wa rasula wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ubangiji ta'ala yace ku san da cewa kadai sakamakon wadanda suke yakar Allah suke yakar manzansa wadanda suke kai kawo game da yada barna a ban kasa ubangiji ta'ala yace an yi katalu shine a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannuwansu da kawafuwansu sabani hannun dama kafar hagun auyun fominal ar ko kuma a kure su daga ban kasa a kura su tafi can daji su ringa rayuwa sai yace zalika lahum khizyun fi dunya wannan kaskanci ne gare su a nan duniya wala hum fi al-akhirati azabun azim kuma a lahira sun cancanci azaba mai girma kaga waɗannan a farko dai yan fashi ne an gane ku sun yaki Allah sun yaki manzansa don haka shi dan fashi ake kiran shi muharib kenan muharib wanda zai tsara hanya domin ya karba dukiyar jama'a in ya kai ya kashe rai zai iya kashewa to shine anan ubangiji ta'ala ya zano mana farko yace an yuqattalu yace a kashe su dan fashi in yayi kisa bai karbi dukiya to iya abinda za a yi sai a kashe shi in ya karbi dukiya yayi kisa to wannan bayan an kashe shi shine kuma a tsire shi kowa ya gan shi in ya karbi dukiya bai yi kisan kai ba shine za a yanke masa hannun dama kafar hagu in bai yi kisa ba bai karbi dukiya ba iya abinda ya tsoratar da jama'a ya hana su bin hanya to wannan kuma shine za a kure shi in bai kawo kanshi bai tuba to waɗannan kamar yanda shi Abu Kilaba ke faɗa me yake cewa ce sai ce fa haula isarafu yace waɗannan sun yi sata kaga satar da suka yi wannan ya cancanci a yanke musu hannun dama kafar hagu dama ɗan fashi ne ɗan fashi ko in yayi sata me za a yi in dai ya karɓi dukiya to ba maganar a yanke masa hannu bane kadai hannun dama kafar hagu za a yanke masa kamar yanda Allah ya faɗa sannan laifi na biyu yace wa qatalu sun yi kisan kai kaga tunda sun yi kisa kuma dole hannu a kashe su sannan abu na uku wa kafaru ba'da imanihim wato sun kafirta bayan imaninsu an gane ko kenan tunda sun yi kisa sannan sun karbi dukiya me za a yi kenan shine sai a tsire su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan bayan an yanke hannun dama kafar hagu aka jefa su akan wannan kasa suna neman a shayar da su ba a shayar da su ba sannan kuma yanda suka ma wancan musula suka tilla idanun manzon Allah ya sanya aka sanya kusa a cikin wuta shine yace wasumirat ayunuhum an gane ku wasumirat wato ayunuhum domin lafazin wasumirat an ciro shi ne daga mismar idan aka ce mismar ita ce kusa jam'in shine masamir wasumirat ayunuhum aka sanya kusa cikin wuta da ta yi ja aka tilla idanun to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada musu irin wannan nau'ika na ukuwa domin yan fashi ne sun yaki Allah sun yaki manzansa gaya sun yi kisan kai sun yi sata sun kwaci dukiya sannan kuma sun yi ridda don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada musu waɗannan ukuwobi wannan kuma shine adalci iya yanda kai ai maka in aka ce adalci kalima ta al'adil asali malamai suka ce an ciro ta ne daga al'idil idan aka ce al'idil shine a Hausa ake kiran shi tika-tika misali dautu da ake ba raƙumi ko jarki kaga in za a ma raƙumi dautu misali a wannan bangare idan aka sanya tiya 20 a nan ba a sa tiya 40 yanda aka sa 20 a nan ba 20 za a sa me yasa saboda a samu cewa yayi daidai babu wani bangare wanda zai rinjaye wani bangare to dan haka in aka ce adalci kenan shine kowa a bashi haƙƙinsa yanda kai ma a maka haka nan to kaga shi yasa abinda suka yi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zartar musu sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana duk wani ya halatta wanda ya ridda a gama da shi ba tare da an nemi cewa ya tuba kaga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi cewa ba su tuba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da haƙƙi dan haka ba dole bane ba wanda ya ridda cewa sai an nemi tubansa yana halatta a kashe shi ba tare da an nemi tubansa domin ya zame ma sauran jama'a wa'azi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana idan jama'a suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to dukkansu ya halatta dukkansu kashe su za a yi sawa'an gaba ɗayansu ne suka ji kunci kisan ko kuma kasancewar wani ne ya yi kisan kenan da miyansu gaba ɗaya suka amince to gaba ɗayansu wannan za a kashe su an gane ku dan haka wani ya kashe wani wasu jama'a suka kashe wani a zamanin Umar Allah ya kara masa yadda gaba ɗayan su Umar ya ce a zo da su aka zo da su Umar ya kashe su aka ce masa yaya zai kashe jama'a a halin sun kashe mutum ɗaya maza Umar yake cewa wallahi inda mutanen Yamar gaba ɗayan su za su haɗu a kan kisan kai yace gaba ɗayan su yace zan iya gamawa da su dan haka in mutum sun kai dubu suka haɗu suka kashe mutum ɗaya to gaba ɗayan su ba magana a saurara musu dukkan su gaba ɗaya kashe su za a yi kaga anan mutum takwas ne suka kashe rai ɗaya amma gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe su sannan kuma wannan yana nuna mana wato cewa in laifuka suka gididdigu laifi ya wuce lissafi to hukuma ita ma a nan sai a kausasa ta an gane ko in mutum ya zo da laifuka sun wuce a lissafa to in za a masa hukuma hukuma za a masa mai tsanani wadda za ta sa jama'a su shiga hayyacinsu kaga waɗannan sun yi rida bayan musulunci sannan kuma sun yi kisan kai sannan wanda suka kashe suka masa musula sannan suka karbi dukiya sannan suka fito fili suka nuna su suna yakar Allah suna yakar manzansa domin sun zama tuke ne yan fashi al-muharibun sannan kamar yadda muka yi bayani a baya wannan kisa ne na gila qatlul gila ko malamai suka ce la afu fihi ba magana da gobe duk wanda yi kisan gilla dole ne iyayen da yi haka za a yi masa الحديث الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمائة شاة ووليدا فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتدريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتدريب عام وإن على امرأة هذا الرجم وابد يا أنيس وقد يا أنيس لرجل من أسلم وقد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت قوله العسيف أي العجير wato hadisi na 348 riwaya ta Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud daga Abu Hurairah da Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara musu yadda Abu Hurairah da Zaid suke fada cewa inna rajulan min al-a'rabi wato wani mutum daga cikin kauyawa Al-A'rab su ne Laraba wanda ke zaune wato a ƙauye in aka ce Al-A'rabi shi ne sakinul badiya kenan wanda ke zaune a ƙauye shi ne ya ce inna rajulan min al-A'rabi wato wani mutum daga cikin ƙauyawa a ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah sai ya ce ya manzon Allah an shuduka Allah ina haɗaka da ubangijin da ya aiko ka ma'ana ina maka magiya illa qadaita bainana bi kitabillah abinda muke bukata kai mana hukunci da hukuncin Allah abinda yake nihi bi kitabillah ba ana nihi da alqur'ani ba abinda ake nihi da hukuncin Allah ku shine alqur'ani da sunna an gane ko dan karkace a bi kitabillahi da alqur'ani kenan ba a hukunci sai da alqur'ani alqur'ani ba yanda za a yi a fahimci abin da yake cikin shi dole sai an koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunna ita take bayanin abin da alqur'ani ya kunsa kamar yanda Allah ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun dan haka abin da ake nihi bi kitabillahi ay bi hukmillahi shine yace anshuduka Allah ina maka magiya da Allah illa qabaita bainana bi kitabillah imana hukunci da hukuncin Allah fa qala al-khasmu al-akhar abokin shayayyar na daban shi sai ya fada wa huwa afqahu minhu yafi abokin shayayyar nashi fahimtar inda aka sa gaba sai yace na'am yace na yarda na amince fa qabi bainana bi kitabillah imana hukunci da littafin da hukuncin Allah wa azalli yace ya rasulullahi bani izinin magana kaga tun anan mun fahimci cewa yafi dan uwan nashi fahimtar inda aka sa gaba saboda shi wannan kawai da yazo shi ba kauyen me yace kawai cewa ya manzon Allah anshuduka Allah magiya nake maka da Allah imana hukunci wato da hukuncin Allah yanke hukunci tsakaninmu da hukuncin Allah kaga anan bai nemi izinin a bashi magana tukun yayi magana saboda zama da manya yana da ladabba waɗanda suke masu zaman kansu shi anan abokin jayayyar da yake yafi shi wayewa yace kwarai na yarda ai mana hukunci da hukuncin Allah amma farko sai yace wa azabi yace ya rasulullahi bani izinin magana domin Allah ya faɗa la tukaddimu baina yadayi illahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah da manzansa anan sai da ya nemi a bashi izinin magana sannan aka bashi izini manzon Allah ya ce masa kul faɗi abinda zaka faɗa mushi fa qala sai ya ce ya rasulullah inna ibni kana asifan ala hadha tun anan zaka fahimci cewa yafi wancan fahimta sai da yayi bayani dalla dalla yanda za a fahimta yace inna ibni kana asifan ala hadha yace ya rasulullah abinda nake tabbatar maka lalle dana kana asifan ala hadha ya zaman tubara ne wato ga wannan mutumin ma'ana ya zaman tulebura ne ya dauke shi yana masa aiki yana biyan shi idan aka ce asif shine bi ma'ana al-ajir kenan lebura yace inna ibni yace lalle dana kana asifan ala hadha yace lebura ne ga wannan mutumin fazala bi imra'ati wato sai zina da matar mai gidan nashi an gane ku kenan tana iya yiwa kawai ya bar shi kofa buɗe ya zama dan cikin gida shi kuma shaytani yana nan yana kai kawo sai yace wa inni ukbirtu ala anna alabni arrajma yace kuma dalle ni an bani labari an ce wai iya abin da yake kan dana na ukuba na abin da yake kan dana wato shine za a jajjefe shi har ya mutu dan haka yace fakta da yake minu bi mi a tishatin walida sai nace to naji tunda kun ce iya abinda za a yi a jajjefe dana har ya mutu to zan yi belin dana zan ba ku tinkiya 100 wa walidatin da baiwa wannan hukuma kenan a yafe masa zan yi kenan zan yi belin shi shine yace fakta da yake minu sai na yi nemi belin dana bi mi a tishatin wato da tinkiya 100 wa walidatin da baiwa zan bada kenan a kyale shi fasa'alatu ahlal ilmi yace amma me za a yi sai na je na tambayi ma'abuta ilmi na tambayi malamai game da wannan abin da aka faɗa wai haka ne dana jajjefe shi za a yi kuma shin ya halatta in yi bedinsa fa akhbaruni sai suka bani labarin anna alabni jalda mi'atin wa tagriba ami suka ce iya abin da yake kan danka shine ai masa bulala bulala 100 wa tagriba ami kuma a kore shi daga garin su ya koma can wani gari sai ya shekara sannan kuma zai dawo iya abinda za a yi masa nan ko ba yace haka malamai suka faɗa mu wa anna alamar ati hadha ar-rajul iya abinda ke kan matar wannan mutum shine a jajjefe ta har ta mutu domin mai aure ce haka malamai suka faɗa mu kaga haka yi labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya nuna yafi wancan fahimta. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wallazi nafsi biyadihi, na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi, manzon Allah yace lalle ne ku tabbata zan zartar da hukunci tsakankaninku da hukuncin Allah. Manzon Allah sai yace alwalidatu wal ganamu raddun alayka, raddun bi ma'ana mardud, baiwa da kace zaka bayar da tunkiya dari, manzon Allah yace gaba ɗaya an maida maka kayan ka ba maganar ka ba da daidai da dan akuya. Sai yace wa alabnika jaddu mi'atin wa tadribu amin, iya abin da yake kan ɗanka shine ai masa bulala dari, sannan kuma a kure shi a bakuntar da shi ya je wani gari sai ya shekara guda, sannan a ba shi izinin da zai dawo garinsu. Yanda kenan malamai suka faɗa masa wa inna al-mar'ati hadha, manzo Allah yace lalle matar wannan mutumin, manzo Allah yace iya abinda yake kanta ar-rajul, shine a jajjefe ta har ta mutu, domin muhsana ce ta taba yin aure. Sai manzo Allah yace wahdu ya unais, wato a lokacin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga wani daga cikin sahabbansa, an gane ku, wato shine unais, wato shine yace li rajulin min aslam, yace mutum ne daga cikin kabila ta aslam, shine unais ibn al-dhahhak al-aslami, wato daga cikin kabila ta aslam, shine yace waqdu ya unais, manzo Allah yace ya kai unais wato ijijihi al-mar'ati hadha, kaje wajen matar wannan mutuma, fa ini tarafat, in tayi furci ta tabbatar da cewa haka ne tayi zina, farjunha, an gane ku, to kasa a jajjefe ta har ta mutu. Shi Unais ibn al-Dhahhak al-Aslami sahabi ne wanda yake ya shahara daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ɗan kabilar Aslam ne, kenan ya je cikin waɗannan jama'a ta shi ya tabbata ya tambayi wannan matar, a tambaye ta in ta tabbata ta yi zina ta yi furci, to a jajjefe ta har ta mutu, shine yace farjunha. A lokacin nan fagada alaiha, Unais yayi jijjihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi, ya je wajenta ya tambaye ta shin haka ne kin yi zina da wannan yaro, fa ta rafa ta yi furci ta tabbatar da cewa haka ne, saboda ƙarya abun kunya ce, kayi abu ka ce baka yi ba, wannan laifi ne wanda yake shi ma mai zaman kanshi, an gane ku, wanda Allah yake nihin shi da alkhairi shine yake tabbatar da gaskiya akan duk abin da yayi, ko da yaya za a yi da shi to zai tabbatar da abin da yayi, don haka anan shine fa atarafat, sai ta yi furuci ta tabbatar da cewa eh haka ne. Fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa rujimat, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da ita aka jajjefe ta har ta mutu. Kamar yadda bayani zai zo nan gaba, wannan hadisi abin da yake nuna mana duk wanda yayi furuci ya tabbatar da cewa yayi zina, to wannan shugaba yakan iya zartar masa da hukunci, kamar yadda ita wannan mata manzon Allah ya nemi cewa a je a tambaye ta, in ta tabbatar da cewa haka ne to a jajjefe ta har ta mutu. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya ba mu tsamana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.